نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايان هكا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Alhamis. Yau muna 22 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1444, wanda kuma yayi daidai da 13 ga watan 4 miladiya ta 2023. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake ba mu dama halartar wannan majalisi, wanda wannan shi ne majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, kuma muna cikin tafsirin suratul Hajji, inda muka kwana akan ayata 60 daidai zalika wa man aqaba. To gabanin mu shiga akwai dan tsokaci da nake so in yi. Wannan tsokaci ban so in yi shi ba, amma na ga kamar akwai larurar a yi shi din. Na so da abin ya zo ya wuce haka ba tare da na ce komai akai ba. To amma yadda ake ta yadda kura, kuma abin mutane iri-iri sun shigo cikin sa. Wanda suka shigo da niyyar su bayyana abin da yake gaskiya, su gyara abin da yake ba daidai ba, ko suke kokarin su bayyana abin da aka jahilta, da kuma waɗanda suka shigo domin tashaffi don su huce haushi, wasu kuma saboda su bayyana kansu, duniya ta san su, wasu kuma saboda a lissafa su cikin malamai. Kuma dama duk wani abin da ya taso, dole ko irin waɗannan mutane masu manufofi daban-daban dole za su shigo. Akwai wanda manufarsa gaskiya ce, akwai wanda manufarsa kuma ɗaurewa ƙarya gindi, akwai kuma wanda manufarsa shi kuma huci haushi, akwai kuma wanda manufarsa shi kuma a san shi ya yi shahara, mutane su nuna shi a rika ambatansa, ko ma da wani irin suna za a kira shi a kira shi, shi bai damu ba, inda za a san shi. Kamar wanda ya je ana tsakiya da aikin hajji, mutane sun taru daga ko'ina a duniya ana aikin hajji, ya je tsula fitsari a cikin rijiyar Zanzan, aka kama shi kaya, aka ce kai wai me kake yin haka, ya za ka zo cikin taron alhazai ka yi fitsari a cikin rijiyar Zanzan? Ya ce ya yi haka ne saboda a rika maganarsa koda da tsinuwa ne. Uridu an uzkara walau bilana, ko tsine masa ne, shi dai a rika maganarsa, ba ruwansa da abin da za a faɗa a kansa mai kyau ne ko mara kyau, shi dai ba an yi maganarsa ba, to shi ke nan bukata su tabiya. Duk sanda aka ce wasu abubuwa irin wannan sun taso, akwai wanda yake so shi an yuzkara walau bilana, ko tsine masa a yi ta yi, shi ne ya ji sunansa yana trending, yana yawo, to shi ke nan bukatarsa ta biya. Akwai kuma wanda so yake yi a lissafa shi cikin malamai, saboda wata matsala ta ilimi ta taso, ya ce wani abu shi ma a ciki, saboda ƙarfi da yaji yana so sai ya malantar da kansa. To duk irin waɗannan suna shigowa a cikin kowane abu da zai taso, wanda za a shiga tattaunawa a kansa, musamman a irin wannan lokaci da harkar social media ɗinnan ta gama duniya ko'ina. To irin waɗannan mutane mabambanta sun fi bayyana matuƙa da gaske. To na so a ce ban ce komai ba. To amma yadda naga ana ta sabatta abin nan da ita mas'ala din, to ga cewa ba laifi in yi wani dan bayani wataƙila ya amfanar da wasu. Abu na farko da nake so in ce, wanda shi ne cigo, shi ne maganar neman taimakon wani Allah a kan abinda babu mai iya yinsa sai Allah. Wannan daman muci ne, an san wannan aƙidar muci, kuma a yadda muke karantarwa, kamar yadda muka karanta, ita ce aƙidar musulunci, cewa dukkan wani abinda Allah subhanahu wa ta'ala kaɗai ne yake yinsa, to ba a nemansa wurin wani ba Allah ba. Ba a neman shi wajen wani mala'ika, ba a neman shi wajen wani annabi, ba a neman shi wajen wani salihin bawa. Gurin Allah kadai ake neman wannan abu. Abinda kuma wani zai iya yi maka, to wannan babu laifi ka nemi taimakonsa. Wannan aqidar wuce, kuma wanda ya san aqidar Ahlus Sunna tun kafuwar musulunci har zuwa yau suna karantar da haka. Babu wani sabon abu da ba a saba ji ba. Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa shi kadai ake neman taimakonsa akan abin da shi kadai yake yi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamar yadda bauta tashi ce, shi kadai haka nan al-isti'ana, neman taimako akan abin da yake ikonsa ne shi kadai, to gurin shi ake nema. Istastajisuna rabbakum fastajaba lakum. Dan lokacin da kuke neman taimakon Ubangijinku, ce kuke neman taimakon Ubangiji da wani ba, kuke neman taimakon Ubangijinku sai ya ansa muku. Akwai kuma abinda mutum zai iya yi maka shi, wannan babu laifi ka nemi taimakonsa. Kamar yadda Allah subhanahu wataala ce, fastaghathahu alladhi min shi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Fastaghathahu alladhi min shi'atihi, sai wanda yake daga cikin jama'arsa ya nemi taimakonsa akan makiyinsa. Kaga Allah yake ba mu labarin Annabi Musa alaihi salam, lokacin da wani ba Isra'ili da wani ba Kibbe suke fada, wannan dan banu Isra'ila din ya nemi taimakon Annabi Musa dan ya zo ya kawo masa dauki ya agaza masa. Kaga nan ba laifi akai ba, saboda abu ne da Annabi Musa alaihi salam zai iya yi, kuma yayi a lokacin. Fa wa kazahu Musa fa qada alaihi. Allah subhanahu wata'ala yana cewa, idan sansarukum fid din fa alaykumun nasr. Idan suka nemi taimakon ku a addini, to wajibi ku taimaka musu. Kaga suka nemi taimakon ku, ma'ana waɗanda suke musulmi suka nemi taimakon ku yayin da makiya suka kawo musu hari, to ku taimaka musu. Kaga Allah ya ce suka nemi taimakon ku, ku taimaka musu. Kaga taimako ne da za ku iya yin sa. Allah yana cewa, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Ku nemi ku taimaka wa junanku akan aikin alkhairi da taqawa, kada ku taimaki junanku akan albirr, akan abin da yake saban Allah ne da ta'addanci. Kaga Allah ya umarni da cewa mu'mini su taimaka wa junansu. Annabi yana cewa, Allahu fi 'auni al-'abd ma kana al-'abd fi 'auni akhihi. Allah yana cikin taimakon bawa, matuƙar bawa yana taimakawa dan uwansa. To duk sanda aka ce ana neman taimakon Allah shi kadai, ba a neman taimakon waninsa, ana nufin cikin abinda Allah bai ba ma wani ikon taimakawa ba. Kamar ka nemi arziki, a gurin Allah ake neman arziki, domin inna Allah huwa ar-razzaq, shi ne mai azurtawa, shi ne yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir, shi yake shimfida arziki ga wanda ya ga dama, ya kuma kuntata ma wanda ya ga dama. Fabtagu inda Allahi ar-rizq, lace ku nemi arziki a wurin Allah. Kamar rashin lafiya, Allah shi kadai ne mai ba da lafiya. Wa idha maridtu fa huwa yashfi, idan ne rashin lafiya shi yake bani lafiya. Anta shafi لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما كيني بوركروا باب وركروا سيتاكا وركروا دباتا برنجوتا بعد هاي هو الله شكي بعد هاي هو ونبذي إيبا ونهاي هو أبا سي أبن أبنجي سبحانه وتعالى يقدام يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما لإلى مؤلنا أبو بوا وأن الله سبحانه وتعالى كيبنت لأي كتاسو باء نيمنتي مكم وانا أكانت سي الله وانا أكيدا شيء da aka dade ana karantar da ita ita ce aqida da alqur'ani ya karantar ita ce aqida da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da sahabbansa idan sa'alta fas'alillah wa idan sta'anta fasta'in billah idan zaka nemi taimako ka nema idan zaka yi roko ka roki Allah idan zaka nemi taimako ka nema wajen Allah so wannan abu ne wanda yake ma'lumun min addini bi darura kusan duk wani musulmi ya san da wannan duk da cewa an yi tatabruza da wasu akan haka suna ganin cewa ana iya neman taimakon annabawa musamman annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin komai tun zai tafi ya fadi kira sunan annabi ko kira sunan wali ko kira sunan shehi kuma har daga cikin malamai akwai wanda suke ganin haka ya halatta Yusuf an-Nabhani littafi ya rubuta musamman akan wannan شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق عندك وابن تيمية سورة مقبات ردي أكن شواء أنا إياني من تيمكم شو قبنها لتا النبي صلى الله عليه وسلم تمتنا إيا فرت ونلفزي ونشيني قبات بيوت مغاناتا تنزي إيا فرت لفزي يعني في قسكيا للفز انسا ya nufi ya fito da wani abu na gaskiya ko wata manufa mai kyau amma kuma amurana masa zato ko da gangan ko bisa kuskure akan iya murana wa mutun zato da gangan ba wai dan ba a fahince shi bane ba a fahince ina ya sa gaba ba amma sai amurana masa da gangan saboda dama akwai wata kwantacciya lokacin da Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah yake tafafatawa da sufaye na zamanin sa akan matsalar istighatha bin nabi sallallahu alaihi wasallam shaba'a neman taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da Allah ne yake yin sa a lokacin kawo shi akai tattara masa alƙalai akai na mazhabobi hudu aka aje su gaban sa yawanci abokan husumar sa ne da alƙalin mazhabar hanbaliya mazhabar su kenan da na shafi'iyya da na malikiyya da na kuma hanafiya aka ci sashi gaba akan cewa ana tuhumar sa da ya muna da ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya ce la yustaghathu bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a neman taimakon annabi sallallahu alaihi wasallama yana nufin a cikin abin da Allah yake yi ba mutum ba sai aka kawo shi gaban malamai aka ce ya saba ya yi su'ul adabi ya muna da ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda yayi qillatul adab ne karancin ladabi ne a lokacin an samu daga cikin malamai wanda suka tashi su bashi kariya akan cewa a abinda yayi bai da wani laifi bai da wani kuskure a ciki amma a daidai lokacin shugaban alƙalan gaba daya wanda a lokacin shine Badruddin ibn Jama'a yace a wannan abu da akwai karancin ladabi suka samu dai sabani a tsakanin su game da me ya kamata a yi wasu suka ce a daure shi wasu suka ce a kore shi wasu suka ce kaza wasu kowa yana fadar abin da karshe Ibn Taymiyyah yace to in kuna sa sabani ni na zabi ku daure ni rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ce ta iya da tafi ku abinda nake so in nuna anan shine akan iya muna nawa mutun zato da gangan ba wai dan ba a fahimci ina yin nufa ba akan iya tuhume shi da wata magana lokacin Ibn Taymiyyah baya nufin wani qillatul adab ko rashin ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma aka ce ya muna na ladabi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam har aka tara alƙali a ce sai an hukunta shi. To kuma wani lokaci akan yi mummunar fahimta, akan muna na fahimtar ba wai dan akwai wata kwantacciya ba, a haka mutum sai ya ji lafazin ya masa girma, ba haka ya dace a ce ba. Shi mai wannan muna na fahimtar ba wai yana da wata tsama da shi mai maganar ba ne, a shi dai yana ganin da ba haka ya faɗa ba. Zan karanta muku wani hadisi da yake cikin Sahih Muslim, hadisin Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala. Hadisin yana cikin Sahih Muslim, yana cikin Musnad Imam Ahmad, yana cikin littafan sunna daban-daban. Ubay ibn Ka'b shi ruwaito hadisin, shi yake bada labarin, yace akwai wani mutum daga cikin al-ansar, yace al-ansar ana nufin sahabbai ƴan Madina waɗanda suka taimaka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya hijira shi da sahabbansa. Yace akwai wani mutum wanda gidansa yana nesa da Madina, wato masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya yi tafiya mai nisa a ƙafa sannan ya zo ya halarci sallah, kuma gashi sallah ba ta wuce shi, yana son ya ga yayi sallah a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sawa kai ki tahowa daga wuri mai nisa, Ubay ibn Ka'b ya ce sai muka tausaya masa, ganin irin yadda yake wahala ga tsananin zafin rana, haka zai taso ya zo ya halarci sallar azhar, ya taso ya halarci sallar al'asr, sallar maghrib, haka kowace sallah ba ta kuskure shi, sai ya same ta tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai suka ce da shi, ya fulan, لو اتخذت لو انك اشتريت حمارا يقيك حر الرمضاء. suka ce wani me yasa ba zaka sayi jaki ka rika hawa ba wanda zai taimaka maka ya kare ka daga zafin rairayi, saboda a kafa yake zuwa, saboda akwai zafi a tabin kafarsa da sauransu, me yasa ba zaka sayi jaki ka rika hawa ba, kaga ya rage maka radadin zafin rairayi da zaka shigo ciki. Wa yaqika min hawamil ard, ya kuma kare ka daga wato kwari na ƙasa wanda za su iya cutar da kai cikin duhu, kamar da magaruba ko da isha'i, kana iya taka wani kwaro ko wata kunama ko wani miciji ya sare ka, amma kana kan abin hawanka kaga lafiya lafiya. Da suka faɗa masa haka sai ya budi baki ya ce, amma wallahi ما احب ان بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. sai ce na rantsi da Allah bana sha'awar a ce na hada katanga da katangan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. kun ji magana? sai ya ce baya sha'awar a ce katangarsa da katangar gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam daya ce. Dole duk wanda ya ji wannan kalmar ta yi girma. Ubay ibn Ka'b ya ce fa hamaltu himlan, sai na ji abin namun nauyi, sai na ji abin namun nauyi. A ruwayar Imam Ahmad yake cewa fa ma sami'tu kalimatan akraha ilayya minha, tunda nake ban taɓa jin wata kalma da aka furta, wanda musulmi ya furta ta mai muni kamar wannan ba. Waye ce ce baya san makotaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace katanga ma ba zai so su hada ba. Kaga in a cikin mu ne haka ta faru sai kisa. Yace fa ba uhibbu an baiti mutannabun bi baiti muhammad bi baiti muhammadin sallallahu alaihi wasallam, saboda haka ka abin ya masa nauyi, yace ba dadi, ce bai taba jin mummunar kalma irin wannan ba, saboda haka ya garza ya kasa hakuri ya je ga yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ga fa abin da ya faru, mu da wane wane, ga abin da ko muka gaya masa, ga abin da yake gaya mana. Annabi ya ce a kirawo shi, aka kirawo shi gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya tambaye shi sai ya sake maimaita kalmar gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ruwaya take cewa fad'ahu fa qala lahu mithla dhalika, sai ƙara gaya masa haka. Sai kuma ya ce masa shi yana so ne ya samu ladan tattaki da yake yi daga wuri mai nisa zuwa masallaci. Gidan manzo Allah haɗe yake da masallaci, in yayi makotaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan takun da yake yi ya rasa rana saboda ke ci shi ba zai so su yi makotaka da manzo Allah shi yasa arwayar Ahmad yake cewa inni uridu an yuktaba li mamshaya ila almasjid wa rutu'i idha raja'tu ila ahli na so ne a rubuta min ladan tafiya ta zuwa masallaci da ladan tafiya ta lokacin da nake dawowa iyalina annabi sai yace da shi inna laka mahtasabta abinda kake so ka samu ladada ya tabbata gare ka a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da shi kataba Allahu laka jama'a Allahu laka zalika kulluhu Allah ya hada maka duka wannan ka samu ladan tafiya da safin ladan dawowa abu uku zamu kula da shi a wannan hadisi abu na farko wato mutun zai iya fadar magana bai yi nufin batanci da ita ba amma a fahimci kamar yayi nufin mummunar magana da ita ta yi nauyi ga mai sauraron sa abu na biyu mutun zai iya fahimtar wani abu daga maganar wani wanda take mara dadi wato wanda take mara dadi ya fahimci mummunan abu tare da ita shi dai wannan sahabi ya furta abu shi kuma Ubay ibn Ka'ab yayi mata mummunan fahimta dan yana cewa fa ma sami'tu karimatan akraha ilayya minha ban taba jin kalmar da ta tsaya min a wuya ta yi mummuni kamar ta saboda haka ashe ba abin mamaki bane duk nagartar mutum wata rana ya furta wata kalmar da za a ji nauyin ta duk nagartar sa kuwa duk iya maganar sa duk kirkin sa ya iya yin kalmar da za ta yi nauyi kuma ba abin mamaki bane a yi masa mummunar fahimta ba mamaki sannan abu na uku shine idan mutum ya furta wani abin da zai yi nauyi ya ba da wata mummunar ma'ana domin ma'anar da wannan kalmar za ta bayar da farko yana wato kyashin ko kuma yana jin haushin ya yi makotaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya ce ba zan so in hada makotaka da kai ba ai yana tuhumar ka ne to kaga kalmar ta dauki wata ma'ana mara kyau amma da aka je gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bayani me yake so ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inna laka mahtasabta jama Allahu laka zalika kullahu an baka duka abin da kake so magana ta kare anan kaga al'umma ta masu hankali Ubay ibn Ka'ab shi ke rawaito hadithar ga abin da ya faru kuma ga karshe inda ta kare saboda haka mutum yayi magana da za ta dauki wata ma'ana da wasu za su mata mummunar fahimta ko da kyakkyawan manufa ko ba da kyakkyawan manufa ba Ubay ibn Ka'ab yana daga cikin waɗanda suka yi wa abin kyakkyawan manufa da kyakkyawar manufa ya fahimce ta haka ba wai yana da wani abu tsakaninsa da mutumin bane babu ya tsama shi tausayinsa ma yake ji yana ga tausaya masa so haka babu wata jikakka tsakaninsu amma kuma kalmar da ya faɗa sai ta yi masa nauyi don haka kakkace idan wani ya kai magana ya fahimci abu mara kyau daga maganarka ka zaci cewa kin kai ki ka ɗauka kiyayya ce ta sa ya fahimci haka a'a yana son ka yana tausayin ka sannan kuma idan aka zo aka yi bayanin me ake so a ce to shikenan sai a fahimci ga manufar to shikenan nan gaba ka a sake maimaita maganar da za ta kawo irin wannan ba shikenan gama ba me zai sa ita tada jijiyar wuya abinda muka sani shine wani lokaci mutum yakan so ya yi gaskiya ko ya faɗi gaskiya amma sai ya faɗe ta da wani lafazi da za ta kawo wani yamutsi gaskiya ce amma kuma lafazin da ya amfani da shi watakila wani ba zai iya fahimta sa a haka ba wani kuma zai zo da ƙarya amma ya gyara ta ya mata kwalliya ya faɗe ta da lafazi mai daɗi sai ga an yarda kuma ƙarya ce Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal-jinn yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum ma yaftarun. Allah ki cewa haka mar haka muka sanya wa kowane annabi makiya daga cikin shaydanu aljanu da mutane. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, sashin su yana rada wa sashi ƙawatacciyar magana dan rudi, za a ƙawata magana a kyara ta dan a rudu wasu da ita, wasu su dauka gaskiya ce amma ƙarya ce aka kunshe ta cikin kalmomi masu dadi, kalmomi masu dadin ji karbabbu, kamar a ce da kai yancin mata, yancin bil adam, haƙƙoƙin yara, kan kalmomi ne duk masu dadi, waye ba san yanci, waye bai kamata ya nemi yanci ba. Sayyidina Umar ya ce mata istabattum an-nas wa qad waladatum ummahatum ahrara, yau ce kuka mai da mutane bayi bayan iyayensu, mata sun haife su yaya ba bayi ba. To amma a ƙarƙashin wannan kalmomin masu dadi sai a shigar da wasu mihagun manufofi, wanda yake bin kalmomin kawai shike na sai ya rudu da manufofin bai sani ba. Shi yasa wani yake cewa fi zukhrufil qawli tazyinun li batilihi wal haqq qad ya'tarihi su'u ta'biri, a wajen ƙawata magana akwai ƙawata ƙarya a cikin ƙawata magana wani lokaci kuma wal haqq abin da yake gaskiya qad ya'tarihi su'u ta'biri, wani mummunan lafazi sai ya lullube gaskiyar kuma sai a kasa ganinta. يأتي تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن ذممت فقل قيء القيء الزنابير. زما شيء زما وانا نبكي شيء زما لنا مزاكي. إذا متون يزو يبيش شيء ساق على زما شيء زما شيء فرزد زما شيء وانا كم يزو شيء شيء أمان كوكاشم هكذا تدي وانا ياسو يبانسا ya ce maka ai zuma ce farar saka, wannan kuma ya so ya abin da ce kashin zuma ne, kaga dai abu ɗaya ne. Ya ce madhan wa zamman wa ma jawasta wasfahuma husnul bayani yurdhu zalma'a kan nuri, ya ce da yaban da kushewar duka kowanne ya sifanta zuman ne, da wanda ya ce mujajun nahli abinda zuma ce take tofo da shi daga bakinta, da wanda zai ce amai tai, duka abu ɗaya ne suka faɗa. Amma kuma wannan ya faɗa sai ya zama suka, wanda ya faɗa kuma sai ya zama yabo. Ya ce husnul bayani yurin zalma a kan nuri, kyan bayani, kyakkyawan bayani yakan mayar da duhu ma ya zama haske. A cikin i'lam al-muwaqqi'in ko a'lam al-muwaqqi'in na Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yana magana akan wannan, yake cewa wani daga cikin sarakuna ya yi mafarki kamar haƙoransa duk suna zunzube, sai ya kirawo mai fassarar mafarki da ya zo sai ya ce iyalanka ne da makusantanka duk za su mutu, nan da nan ya fatattake shi ya rarrake shi ya kore shi, sai ya kira wani ya gaya masa ga mafarkin da ya ga haƙoransa duk sun zube, ya ce Allah zai baka tsawon rai ka fi sauran iyalanka tsawon rai. Kaga duk dai magana ɗaya ce, Allah zai maka tsawon rai ma'ana za su mutu su bakka, yanzu za su mutu, an jima za su mutu, amma dai za su mutu, kai za su bakka. Nan da nan ya rungume shi ya karrama shi ya masa goma ta arziki, ko duk abu ɗaya suka faɗa, amma wannan kai tsaye ya ce iyalanka ne za su mutu da makusantanka da masoyanka, wancan kuma ya ce za ka yi tsawon rai a cikin iyalanka, za ka fi su tsawon rai. To magana duk abu ɗaya ce, amma kuma wannan ya faɗe ta da sigar da za ta ɓata rai, wannan kuma ya faɗe ta da siga mai daɗi. Akan samu wani lokaci a samu su'ut ta'bir har daga waɗanda suke malamai ma, malamai ne, sai su yi kalmar da za a ce da ƴan uwansa su ce kai anan kalmar nan ta yi muni, ba haka ya dace ba. A a cikin sharhin sharhun al-Kirmani dai daga cikin malamai ne na hadisi yana da littafi al-Kawakib ad-Dararri sharhin hadisin sharhin Bukhari ne sahih al-Bukhari sai yazo sharhin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha na bad'ul wahyi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inni khashitu ala nafsi da yazo sai faɗi wata kalma shi cikin fassarorin da za a kai wa maganar inni khashitu ala nafsi sai ya kawo wata ibara ba sai na faɗe ta ba to al-Birmawi da yazo yana sharhin hadisin a cikin littafinsa al-Lami'us Sabih shi ma sharhin al-Jami'us Sahih na Bukhari ne da yake kaito maganar Kirmani sai yake cewa wa fi ma qalahu su'u ta'bir cikin maganar da ya kawo din akwai mummunan lafazi ba ya bai muna na masa zato ba ya san shi ba nakaltowa yake yi maganganu ne aka kawo ya kawo amma kuma a cikin maganar akwai muna na lafazi bai kamata ya kawo ta ba shikenan sai ya ce wa fi ma qalahu ya kawo maganar sai ma da ya kawo ta sai ce wa fi ma qalahu su'u ta'bir akwai mummunan lafazi cikin yadda ya kawo shi shikenan aka wuce maganar bai tobe shi da kin annaba ba bai tobe shi da abin nan ba zamakhshari malami ne na balaga na logha malami ne na tafsirin sa al-kashaf yana ɗaya daga cikin tafsirai da suka fito da balagar alqur'ani sosai malamai da dama suna amfanuwa da tafsirin sa al-kashaf ko da sun saba da shi ta fuskar aqida shi ba mu'tazili ne amma kuma sun amfana da shi sosai a cikin tafsiran su al-bahr al-muhit na abu hayyan cike yake da nukulat daga zamakhshari ko da ya sa yana saba masa a guraren da ijtizalin sa suka bayyana haka nan al-muharrar al-wajiz na ibn atiya da ba maliki ne haka nan al-tahrir wa tanwir da ibn ashur cike suke da nakalto abubuwa da yawa daga cikin malamai suna nakalto abubuwa masu kyau daga zamakhshari saboda kwarewar shi a wannan babin to a ka'idar aqidar mu'tazila ta saba da aqidar ahlus sunna a mas'alar daga cikin mas'alolin da suka saba dan akwai sabani da yawa daga cikin mas'alolin da suka saba akwai maganar tsakanin mutane jinsin mutum da jinsin mala'ika wanda yafi daraja a gurin Allah mala'ika ne yafi daraja a gurin Allah ko mutum ne yafi daraja a gurin Allah ahlus sunna suna cewa zababbun mutane kamar annabawa da mursalai da manyan salihai waɗannan suna gaba da mala'iku saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da cin jinsin mutane yake saboda suna gaba da mala'iku sauran kuma ga magari to ba za a iya cewa wane a nuna wani sakare a ce ya fi mala'ika ba zai yi ba to shi su kuma mu'tazila suna cewa mala'iku jinsin mala'iku ya fi jinsin albashar ba tare da togaciya ba to cikin ya kare aqidarsa da yazo su cikin tafsirin surati takwir innahu laqawlu rasulin karim zai quwwatan inda dil arshi makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun da yazo fassara wannan ayar in ku kula Allah subhanahu wataala ya sifanta mala'ika jibril da sifofi masu kai masu girma cewa innahu laqawlu shi alqur'ani laqawlu rasulin karim magana ce ta wani manzo shine jibril karim mai karamci zai quwwatin ma'abocin karfi inda til arshi makin mai daraja ne a gurin mai al'arshi gurin Allah kenan muta'in thumma wanda ake masa biyayya ne a can sama shibir shine shugaban Allah amin kuma amintacce ne kaga sifofi nawa Allah ya sifanta jibril da shi sai ce kuma game da annabi sai ce wa ma sahibukum bi majnun mutumin ku shine annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai tabin hankali ba ne az-zamakhshari wai dan ya fito da darajar mala'ika akan ta dan adam anan ana maganar mala'ika jibril ne dawa da annabi sallallahu alaihi wasallam garin ya kare aqidarsa wajen ya kare aqidarsa sai yake cewa ka dubi waɗannan sifofi guda biyar da aka sifanta waɗannan ka dubi yadda aka sifanta wannan ka ga irin tazarar da take tsakanin su shi kokarin sa kawai kare aqida sa ta fifita mala'iku akan mutane amma kuma yayi wata magana wanda a cikin ta akwai at-tanqisul maqamil muhammadi ya rike kuma annabi daraja to shine annab malamai kamar ibnu hajar a cikin fathul bari jalladi na 13 da yazo kan maganar yake cewa zamakhshari ya kawo dinan dalilai har ma yazo yayi wata magana wacce take kunshe da qillatul adabi ma ama wala take dauke da tanqisul maqamil muhammadi da take kunshe da wani abin da yake tauye matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wali zalika radda alaihi al-a'immatu fi zalik saboda haka malamai suka yi ta masa raddi akan wannan yace wa hadha min zallatihi ash-shani'a ce wannan yana daga cikin mummunar zamiyarsa to malamai suka ci karo da irin wannan wani lokaci a zo wata mas'ala ana son a karrara wasu mata sai kuma a jiho wata kalmar da wani in ya ji ta ba za ta yi masa dadi ba sai ya yi ishara shikenan sai a wuce kuma sai a ci gaba da sha'anin ilimi ba za ka kuma taba jin an ta da jijiyar waya ba kuma ana ta jifan juna da miyagun kalmomi babu wannan abu ne za ka iya samun sa guda ɗaya kamar yadda muka yi misali da wannan basarake da mai masa fassarar mafarki yanzu alƙur'ani za ka zo faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wajadaka dhallan fahada wajadaka dhallan fahada zan fassara ayar da ma'anarta kuma hankali kwance kowa ya fahimta a yi gama tafsiri a tashi wani kuma zai zo ya fassara ta hankali ya tashi kalmar dalal tana nufin bata ko ita ce ne dalal bata in na zo fassara ayar ce wa wajadaka dhallan fahada sai ya same ka marashin shiriya ya baka shiriya ko ne zai damu marashin shiriya ya baka shiriya fahada ya baka shiriya to wanda zai zo ce same ka batacce kaga duk kalma ɗaya ce amma kuma wannan ta fi sauki kamar kalmar majnun a Hausa kace mai taɓin hankali shikenan ya baka ce mahaukaci to saboda haka wani lokaci ma'ana za ta bada ɗaya amma kuma yadda aka furta ta sai kaga cewa wani ta masa nauyi ko da ko ma'ana za ta koma zuwa ga abin da ne shi kansa Birmawi lokacin da ya kawo maganar al-Kirmani sai ya ce amma ma'anar da ya kawo a gurin tana komawa zuwa ga ta hudu da ya ambata wanda ita kuma bai ce mata kawai dai abin da yake cewa akwai so utabir a ciki bai kamata ya furta wannan kalmar ba to sannan mu fahimci akwai bambanci tsakanin qillatul adab ko isa'atul adab da kuma zagi a ce ya yi abin da akwai munana ladabi da kuma a ce ya zagi da mas'alar ta taso da farko an fara cewa akwai munana ladabi babu ladabi daga ƙarshe da tafiya ta yi tafiya sai aka ce ya zazzagi sai ta koma zagi sai ta koma cin mutunci sai ta koma ruguza to wannan shi yake baka cewa shedan zai dauko abu da karami amma zai ta fada dashi zai ta fada dashi zai ta buda shi to kuma in ya zo zai damala lissafi ta ko ina ni na san a cikin wannan matsalar sun shigo da yawa daga bangarorin duka daga duka bangarorin su da mu waɗancan abokan hamayya suna cike da haushi neman abin da za su yi magana suke da to sai kuma faɗuwa ta zo daidai da zama sai suka samu ta gaba shikenan sai suka tada kura ko ba a komai damun a cikin tada kura ɗaya ba wai zaune ake lafiya ba kullum cikin musayan yawo ake da maganganu masu sauri to wanda duk yake jin haushinka ba zai taɓa ganin alherinka ba ko kana da shi ba zai gani ba kamar wanda ya yarda da kai yake son ka shi kuma duk yadda za a nuna maka aibinka ba zai gani ba وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عيب عين السخط تبدي المساوية. إذا ور وندي يددكي باتا نونا مسا عيبك كما يند إذا نير وندي كي جن هوشنك كل تنا نونا مسا عيبك to kuma aka samu da kofar ta bude sai kuma aka samu wasu sun shigo wanda su kuma ba lalle wai so suke a gane gaskiya ba a'a wani so yake yi ta shafi ya huce hausinsa akan wasu wani kuma so yake ya dago kansa a ganshi saboda yana ta fafutuka to ga wani abu da in ka shigo yanzu na za a hango ka za a hango shi to shikenan sai ai ta karawa abu ta kara rurrunta shi ana ta kokarin a fahimtar da wanda bai fahimta ba ana ta kokarin a gyara da a gane da wanda bai gane ba farko yana kar na fada na sake fada to kaga shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa duk wanda zai yi wa ɗan bid'a raddi rafida wato ɗan shi'a ko wani abin nan amma manufarsa ba shine abin nan ba shine hadi abin nan bayanul haqqi wa hadiyul khalqi ورحمتهم والإحسان إليهم باوانا لمن فسبا يجي لم يكن عمله صالحا دم تمنى ذي تاسو وشي ذي وإن بدأ الرد أما بامن فششين يبين قسكي أفهين شي تبا بامن فششين يشير يرد متاني سقانا قسكي أبا بامن فششين يتوس هياوا ما سوسا ولا لنسبا بامن فششين يكوتا تامسبا شتوانا ايكي نسبا بكيوبني saboda haka ba wai dan kawai kai ta saddi ga raddi ga yan bid'a ba shikenan kuma duk abin da ka faɗa daidai ne ya danganta da wace manufa kake faɗarsa wanda duk yake son yayi abin da za a gane kullun hanyar da za a gane yake karabi in ya bi hanyar da ba a fahimta ba sai ya sake hanya ya bi hanyar da za a fahimce shi amma ba wai hanyar da za a ƙara kinsa ba a ƙara tsanarsa a ƙara jin haushinsa a ƙara lisantarsa wannan ba hanya ce ta wanda yake son bayanin gaskiya ga mutane ba ba hanya ce ta wanda yake son shiryar da mutane ba ba hanya ce ta wanda yake tausayawa mutane ba maganar irin wannan tana da tsawo sai dai da mun tsokaci da ce zan yi ina fatan abinda na faɗa an fahimce ni ma kada a ce
kucin abinda akai masa ukuba da shi thumma bughiya alaihi sannan aka masa ta'addanci la yansurannahu allah lalle tabbas allah zai taimake shi inna allah al'afuwun ghafur lalle allah mai afuwa ne kuma mai gafara aje mun fara tafsirin wannan gaba da allah subhanahu wataala ya nuna cewa duk mutumin da aka yi wa ba daidai ba yana da damar ya rama gurgurdan abinda akai masa an yi masa abinda ba daidai ba to yana dama ya rama da kwatankwacin irin abinda aka yi masa kamar yadda waɗannan sahabbai aka hana musu zama a gidaddajinsu aka kore su aka fito ana yaƙarsu to suna da dama su tashi su ma su kare kansu su mayar da martani akan yaƙarsu da ake yi kaga anan ba su zalunci kowa ba suna mayar da martani ne ga waɗanda su ma suka yi musu shine wa man aqaba bi mithli ma uqiba alayhi mun faɗi abin da yake tsakanin waɗannan kalmomi na mushakala ko muqabala
da aka kirawo abin da zai yi ukuba shi ma wanda aka yi masa aka kira shi ukuba duka cewa ba dai suke ba amma shi wanda zai yi din wanda zai fara tsokana yana ganin shi ukuba horo yake yi ma wanda yake yi ma wannan ukubar kamar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka rike musu abinda aka yi musu na cutarwa masu yi musu din suna ganin cewa ai horo suke musu saboda sun bijirewa ababen bautarsu shi yasa sai aka kira abin ukuba aka ce bibisli ma ukiba alai bihi kamar yadda Allah ce wajaza usayyatin sayyatun misluha wanda zai rama munan abu da aka yi masa shi ta bangaren sa bai munan bai munan abu ba amma duka an kirawo shi mummuna saboda me ne annahu yasuul maf'ul bihi domin wanda za a yi wa din arama akan din sa bai ji dadi ba tunda ba zai ji dadi ba abin kaga a gurin sa mummuna ne ce to duk wanda ya yi mummuna shi ma ana iya ramawa da mummuna kwatankwacin wanda ya yi Sa'idi alaihi rahmatullah yana cewa ya juzu liman juniya alaihi muqabalatal jani bi mithli jinayati duk wanda aka yi wa laifi ya halatta shi ma ya fuskanci mai laifin nan da irin abin da ya masa laifi da shi fa in fa'ala falaysa alaihi sabil in har ya rama to babu wani abin zargi a kansa walaysa bi malub shi ba abin zargi bane babu maganar a ce za a kama shi a hukunta shi saboda an yi masa ne ya rama gurgurdan yadda aka yi masa fa in bughiya alaihi ba'da zalika in bayan ya yi ramuwar sai aka yi masa ta'addanci a dalilin ramuwar da yayi fa inna allaha yansuruhu to Allah zai taimaka masa li'annahu mazlum saboda anan an zalunce shi fala yajuzu an yubgha alayhi baya halatta ay masa ta'addanci bi sababi annahu istawfa haqqahu dan kawai ya nemi haƙƙinsa wa in wa idha kana almujazi ghayrahu bi isa'atihi idha zulima ba'da dhalika nasarahu Allah malam yace idan mutumin da zai saka ma wani idan aka zalunce shi da irin abin da yayi masa aka ce sannan daga baya in aka zo masa ta'addanci Allah zai taimake shi falladhi bil asli lam yu'aqib ahadan idha zulima wajuniya alayhi fan nasr ilayhi aqrab to kaga idan wannan laifi aka yi masa ya je ya rama Allah ya ce in aka zo za a yi masa ta'addanci Allah zai taimaka masa to ina ga wanda shi bai taba kowa ba tun farko ma kawai tun karan farko aka zo za a zalunce shi kaga wannan Allah subhanahu wataala zai taimake shi haka duk wanda yake al-mazlum aka zalunce shi to Allah subhanahu wataala yana kawo masa dauki yana kawo masa taimako Allah ce inna Allaha la'afuwun ghafur lalle Allah mai afuwa ne mai yawan gafara wato mai yawan afuwa ne baya kama bayan sa nan take da abinda suka yi na laifuffuka yana yafe musu yana kawar da kai daga laifuffukan su تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا ان كوكا بينا الخير كو كوكا بويه شي كو كما كوكا يافي وني مومونن ابو da akai muku to lalle Allah ya tabbata mai yawan afuwa ne kuma mai iko ne ghafurun Allah mai gafara ne gafararsa tana da yarwa yana sitirce bayinsa ya sitirce musu zanuban su ya yafe musu duk sanda aka ga kalmomin nan guda biyu sun hadu sunayen nan biyu al-afu wal-maghfira akwai afuwa akwai gafara to afuwa ana daukar ta akan at-tajawuz 'ala adh-dhunub Allah subhanahu wata'ala zai kauda kai daga zunubin mutum shine afuwa gafara kuma ubangiji zai sitirce wannan zunubin ya boye shi to ne shine gafara anan zamu ga ubangiji subhanahu wata'ala ya rufe wannan aya da waɗannan sifofi nashi guda biyu ya kira kansa afuwun ghafur mai afuwa ne ko mai gafara ne kamar yadda Allah ya ce in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim idan kuka yi afuwa kuka kawar da kai kuka yi gafara to lalle Allah mai gafara ne mai jin kai kamar yana gaya wa bayinsa subhanahu wata'ala cewa mu'amala sa ga bayinsa a kowane lokaci mu'amala ce ta afuwa mu'amala ce ta gafara saboda haka kuma da aka zalunta kamata ya kusanto masu afuwa masu kauda kai masu gafara domin Ubangiji Subhanahu wataala ya mu'amalace ku irin yadda kuka mu'amalace ɗan uwanku. Kuna san Ubangiji ya mu'amalace ku da gafara da afuwa, to kuma ku mu'amalace ɗan uwanku da haka. Ku yi musu afuwa, ku kawo da kai daga laifukansu, sannan ku musu kuma ku musu gafara. In kuma kuka rama, to wannan ba a ce kun yi laifi ba, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, sakamakon mummuna mummuna irinsa. Amma fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, wanda duk yayi afuwa ya dawo ya gyara tsakaninsa da dan uwansa, to wannan ladansa yana wurin Allah, ladansa ya tabbata a wurin Allah. Inna Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin, Allah baya san azalimai. So haka akwai munasaba mai kyau wajen kammala wannan ciki wannan aya da fadar suhufin Allah nan guda biyu, inna Allah la afuwun ghafur. Kamar ana hannunka mai sanda ne, tunda farkon ayar kamar an nuna cewa kana iya karama. Man aqaba bi misli ma uqiba alayhi thumma bughiya alayhi la yansurannahu Allah, kamar an baka dama cewa karama. Kamar ƙarshen ayar wa inna Allah la afuwun ghafur, sai ya zanto kamar ishara ce ake maka, nuni ne ake maka cewa amma da za ka yi afuwa ka yafi, dan kai ma ka samu afuwar Allah ka samu yafiyarsa. Kamar kwadaitarwa ce, kamar cewa an ta'afu aqrabu littaqwa, ku yi afuwa shi yafi kusa da taqwa. Wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmil umur, lalle wanda ya haƙuri kuma ya gafara, to lalle wanda yana daga cikin al'amura da suke da girma. Saboda haka yayin da ya zanto mutumin da zai rama an yi masa ba daidai ba, sai ya ce zai ɗau fansa zai rama kwatankwacin yadda aka yi masa, kaga ya bar abin da yake mandubi ne. Har lokaci ya yi abin ya yi sauri yau, kaga ya bar abin da yake mandubi ne, domin abin da aka fi so, abin da aka fi so shi ne ya yafiyar, ya yi afuwa shi aka fi so. Saboda haka shi kansa a nan akwai nau'in isa'a, wanda zai bar mandubi abinda aka fi so yayi wanda shine mafdul, shi ma akwai wani abu na munanawa da yayi, to yana buƙatar afuwa, yana buƙatar gafara. Saboda haka cika shi ayar da wannan wa inna Allah la afuwun ghafur, shi ma anan yana da munasaba ƙwarai da gaske, kamar Allah subhanahu wataala yana cewa kai ma na yafe maka wannan rashin haƙurin naka, na gafarta maka wannan rashin rangwamen naka, kamar da kamata yi ka yafe. An baka dama ka rama, amma da kamata yi ka yafe. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbu adh-dhalimin. Saboda ka tunda ka kasa haƙuri sai da karama, baka yi abinda na fi so ba, to na yafe maka, na gafarta maka. Saboda ka kaga cika shi ayar da wannan, shi ma akwai munasaba a nan. Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah yana da magana mai kyau game da take cikin Jami'ul Masail wa Rasail, game da abubuwan da za su taimaka wa mutum wajen yayi afuwa, yafi in an masa ba daidai ba, wanda insha Allah a karatun mu na gobe da su za mu bude, za mu faɗi dan tsakuri ko mu rere wani abu daga cikin maganganunsa, dan suna da yawa, za mu dan rere wani abu daga ciki mu faɗa, dan ya zanto ya dace da ƙarshen ayar wa inna Allah la afuwun ghafur. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa abin da muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure, Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.